الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 11 ga watan Al-Muharram, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, daidai da 6 ga watan 7 miladiya ta 2025, kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na manzuma ta nuniya, wato Nuniyatul Qahtani, wadda ainihin wato Imamul Qahtani ya wallafa. Kuma muna bin sharhin Al-Qutuful Dawani, sharhin wannan littafi na Nuniyatul Qahtani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 8 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun karanta baiti na 7, وقطع به طمعي وشرب همتي كثر به ورعي واحي جناني، inda malan nan ma yake ci gaba da tawassuli da imanin sa da alqurani, yana yin tawassuli da aiki da alqurani cewa Allah ta'ala ya datse masa dukkan wani kwadayi irin na duniya, sannan yana roƙon Allah ta'ala ya daukaka himmarsa, sannan yace yana roƙon Allah ta'ala ya yawaita ainihin wato tsoransa game da abin da ya shafi wannan al'amari na duniya. Wa ahi janani, ya kuma roki Allah madaukakin sarki da ya raya zuciyarsa da alqur'ani. Mun karanta sharhin da Dr. Suhaimi yayi wa waɗannan baitika guda biyu, wanda cike suke da ma'anoni sosai. Mun karanta wasu daga cikin hadisai ma a cikin sharhin da shi Dr. Suhaimi ya kawo, duk wajen kokarin bayyanar da ma'anar wa'annan baitoci ko wannan baiti na Al-Imamul Qahtani. Da aka kai tsaye za mu tashi baiti na 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ashir bihi layli wa azim jawarihi
wa
azmi jawarihi. أسهر به ليلي وأزم جواره أسبل بفيض دموعها أجفاني ما عليك شوى أسهر به ليلي وأزم جواره أسبل بفيض دموعها أجفاني. Ashir bihi layli, ya Allah madaukakin sarki ka sa bacci na ya karanta da daddare wajen raya dare na bihi da shi alqur'ani. Wa azmi jawarihi, sannan ya Allah madaukakin sarki ka kishirwantar da gabobi na ta hanyar yin azumi. Asbil bi faydi dumu'iha ajfani, asbil ya Allah madaukakin sarki ka yawaita bi faydi dumu'iha ajfani, ma'ana ka yawaita zubar da hawayen idanuna, wato da karanta alqur'ani, ka yawaita kwararar da hawayen idanuna da karanta alqur'ani. Wannan shine abinda al-Imamul Qahtani ya fada a cikin wannan baiti na 8. za mu karanta ma'anarsa ashir bihi layli ay bil qur'an ij'alni aqdi as-sa'ati at-tawilati fi salati al-layl ma'anar wannan ashir bihi layli ma'ana ya Allah ij'alni ka sanya ni aqdi as-sa'ati at-tawila ina tafiyar da awoyina masu tsawo lokuta na masu tsayi fi salatin layli wato cikin sallar dare ya rabbi ya ubangiji na fi tilawatil qur'an cikin tilawar alqur'ani wa qira'atihi da kuma karanta shi wal amali bihi da kuma yin aiki da shi ko da yaushe Dr. Suhaimi yana kokarin gwama mana tsakanin karanta alqur'ani da aiki da shi dan ka san ba za su rabu ba kar ka dauki guda ɗaya kawai zama aikin ka kawai kai tarera alqur'ani amma babu wani tasirin alqur'ani a cikin rayuwarka babu wani canji da alqur'ani ya kawo a cikin rayuwarka ba a samu wani juyin juya hali da alqur'ani yayiwa rayuwarka ba ba a samu wani garan bawul da ka samu daga alqur'ani ba to zaka zama daga cikin masu karanta harafansa masu tozartar da dokokinsa wannan kuma ba za ka zama abin yabo ba a wurin Allah madaukakin sarki domin ya saukar da alqur'ani ne dan karanta shi aiki da shi da kuma ainihin wato fahimtar ma'anarsa domin in ya zama iya mujarradul qira'a ne to ai za a ga cewa hukuncen ba yanda za a iya dabbaka su domin kowa ya maida hankali wajen iya karantawar ba tare da sanin ma'anar ba ballantana kuma sanadiyar sanin ma'anar mutum ya aiki da shi da haka lalle masu kokarin haddar alqur'ani da masu kokarin karanta alqur'ani ko da ba hadda ba da makarantun da suke karantar da ƴaƴan musulmi alqur'ani ko suke haddatar da su alqur'ani lalle akwai buƙatar gauraya musu da sanin ma'anonin alqur'ani domin mun dauki janibi guda ɗaya mun bar sauran janibobin janibi na biyu janibin farko karanta shi lalle wannan muhimmi ne iya karanta alqur'ani wannan muhimmi ne kuskure ne mai girman gaske mutum yana musulmi ya zama bai iya karanta alqur'ani ba wannan kuskure ne da babu sama da shi sannan abu na biyu kuma mutum ya zamto yana kokarin bibiyar fassarorin da malamai suka yi wa shi alqur'ani to wannan shi zai bashi damar tsallakawa gaba ta uku shine yin aiki da alqur'ani domin da yawan mu rashin aikin mu da alqur'ani yana da alaka da rashin sanin ma'anar alqur'ani domin da akwai sanin ma'anar kamar yanda magabata ake karantar da su qira'atan wa tafsiran wa amalan to lalle da zaka ga tasirin alqur'ani a cikin rayuwar mu musamman a wannan lokacin da makarantun alqur'ani sun yawaita ma'addatan alqur'ani sun yawa kananan yara zaka ga suna ta kokarin hadda alqur'ani maza da mata birni da kauye to ya kamata a ce yanda ake sauke alqur'ani makarantu suke saukar da yara alqur'ani mutum 100-150 ma'addata 80-50 to ya kamata a ce al'umman mu ba irin wannan rayuwar ake ba ya kamata a ce an samu gyaruwar dabi'u da tarbiyar al'umma saboda tasirin alqur'ani amma kaga gashi ana karanta shi ana karantar da mutane ana haddatar da su amma kai ka rantse da Allah babu alqur'ani kwata-kwata a cikin zukatan al'umma me yasa saboda wannan matsalar ta iya karatu ba tare da sanin ma'ana ba ballantana a aikata shi yasa ko da yaushe Dr. Suhaimi ya zo ya yi magana karatu sai kaji ya ce aiki to shi kuma aikin dole sai an san ma'anar kenan ina fata an gane da haka yake cewa ya Allah ka sanya ni in tafiyar da in karar da lokuta na masu tsayi cikin sallar dare ya ubangiji fi tilawatil qur'an cikin tilawar alqur'ani wa qira'atihi da karatunsa ya zama awoyina mafiya yawa na dare ya zamto ina qiyamul layl kuma qiyamul laylin nan ina tsawaita kowace raka'a saboda adadin ayoyi masu yawa da nake karantawa a cikin wannan raka'a wannan zai bayu zuwa ga raka'o'in su tsayi in suka yi tsayi sai sallata wata yi tsayi sanadiyar alqur'ani walidhalika yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada ba a yin hasada, babu hasada, illa fitna taini, sai a cikin ɗabi'un mutum biyu. Mutum biyu ne ya halatta kai musu kai hasada a kansu. Shi ma kuma daga ƙarshe zaka ji malamai suka ce, ko dai ka ce farar hasada, ko kuma ma da larabci suke ce mata gibba. Domin ka ji ta zaka ji ta bambanta da irin hasadar da muka sani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushe hasada ya kuma nuna rashin kyawunta da irin illar da take wa dan adam. Amma ta tare da haka sai ya ce babu laifi ka iya yi wa mutum biyu hasada. Ka iya yin hasada burin ka zama su ko ka fi su, amma mutum biyu kawai ake son ka zamanto kana da burin ka kamo su ko kana da burin ka fi su, wannan ni'imar da suke da ita, wannan hasada ce wadda take kyakkyawa. Wa zakara minhuma, ya ambata daga cikin waɗannan mutum biyu da aka ce ka iya musu hasada, rajulun, akwai mutumin da atahu Allahul Qur'an, Allah madaukakin sarki ya hore masa alqur'ani, Allah ya bashi alqur'ani, yayi masa baiwar alqur'ani, fa huwa yatluhu, kuma yana karanta alqur'ani ana al-layli wa atrafan nahari, awoyin dare da mafi yawan awoyin rana ko yini, galibin rayuwarsa alqur'ani. In dai ba wani abu bane wanda ba zai hadu da karatun alqur'ani ba, to zaka same shi in tafiya ce, in tuki yake, in wani aiki yake, zaka same shi yana tilawar alqur'ani. In ka ga bai alqur'anin ba, to kila magana yake ko wani abu ne wanda ba zai iya haduwa da karatun alqur'ani ba, yana karanta alqur'ani. Allah madaukakin sarki, yanzu kai shafi daya tashin alkiyama ne iya karanta shi ko kuma karanta shi kullun a wajenka. Amma ka gaga wani bawan Allah wanda Allah ya hore masa akalla yana iya karanta hizfi 20 kullun, annan ai kai burin ka zama irin sa. Duk sanda ka ganshi, in dai ba da mutane yake wata magana ba, zaka samu alqur'ani ko yana dubawa ko yana karantawa ra'asa. In ka ganshi yana tuki ko a keke ko a mashin ko a abun hawansa motarsa, zaka samu bakin sa yana motsi, zaka ga karatun alqur'ani yake. Na fata an gane. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 5026, hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu. To kaga daga cikin mutanen da ka iya yin hasadar da burin ka zama irin su, shine mahaddata al-Qur'ani. Lalle duk wanda Allah Ta'ala ya masa baiwar al-Qur'ani, ya halatta ka ci damara, ka ci buri na ka zama irin sa ko ka fi shi. Wannan yana daga cikin hasada wadda take mai kyau. Nabiyinsu shine mutumin da Allah Ta'ala ya bashi dukiya ta halal, kuma yana sa ta inda ya kamata, yana kashe ta a inda ya dace, to wannan shi ma babu laifi ka dinga burin Allah Ta'ala ya wadata ka, ka fi alhajuwa ne ko kai daidai da shi, dan ka dinga ayyuka na alkhairi da dukiya irinsa ko fiye da haka. Wannan ita ma hasada ce wadda take, ba za ka zama abin zargi ba a wurin Allah madaukakin sarki in kana da irin wannan hasada ta san zama irin waɗannan mutane guda biyu da Annabi ya faɗa, ko san ka fi su saboda irin ayyukan alkhairi da irin ɗaukakar da ke tattare da su. Fal muslimuna al-khullasu, dan haka musulmai tsarkakakku masu ikhlasi, wa dullabul ilmi khassatan, da ɗaliban ilimi musamman, aljaduna, masu kokari da kwazo, a cikin su humul ladina yasharuna layalihim, sune wa'anda suke hana idanuwansu bacci da daddaren su, fil qur'anil karim, cikin dausayin alqur'ani mai girma, tilawatan, wajen karanta shi, wa amalan, da aiki da shi, wa tafsiran, da tafsirin sa, wa fahaman da fahimtarsa, wa ruju'an, da komawa ila tafasiril Qur'an, zuwa ga tafsirai daban-daban na alqur'ani ala manhaji salafis salih, irin tafsiran da aka yi su akan tsari da manhaji irin na magabata na kwarai. Mutum asuba ta kusa bai ma yi aune ba, saboda yana kokarin gano wata ma'anar aya yana komawa zuwa ga tafsirai mabambanta ya dauko Ibn Kathir ya ga me yace game da wannan aya ya dauko Ibn Jarir Tabari ya ga me ya fada game da wannan ayar ya dauko tafsirin ainin wato Manarus Sabil ya ga me yace game da wannan aya ya dauko tafsirin Imam Al-Qurtubi ya ga me yace game da wannan aya tafsirai haka yake tabi dan ya san ma'anar wata aya bisa fahimta mai kyau ba irin fahimtar ƴan kalakatu ba irin fahimta ta magabata na kwarai wayanda ainihin suka samu fahimtar su ga alqur'ani ta hanyar ainihin wato sahabbai wayanda su suka ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ta'ala ya dora wa alhakin yi wa mutane bayanin abinda alqur'ani ya kunsa kuma yayi bayanin kuma an rubuce bayanin an taskace shi yana nan ana karantar da mushi a cikin littafai ko na hadisai da makamantan haka na fata an gane to wannan duk kaga wanda ya zama haka to yana daga cikin wanda ya ci ribar rayuwa wanda lalle lalle alqur'ani yana da kaso mai tsoka a rayuwarsa duk wanda baya kula alqur'ani sai ya bushi iska sai ya ga dama wannan abin a tausaya masa ne kuma idan al'amura sun cushe masa damuwa ta baibaye shi ta yi masa yawa kada ya zargi kowa ya zargi kansa domin ya nuna ba shi da alaka da maganar mahaliccinsa a kullun yana jin maganganun BBC yana jin Voice of America yana jin Deutsche Welle ya dawo cikin gida ya ji rahama ya ji ainin wato wato ke da suna abinan freedom ya ji duk wa'ina yana da su banda mujallu da yake bibiya diddan ya ji labarin ina duniya ta kwana a ciki me ake yi a yanki kaza a Nigeria me aka ce game da kaza abu kaza ya faru nan da nan ya fara shiga cikin website na wayoyinsa ya ji me aka faɗa wani labari aka faɗa akan wannan posting da an yi da ya dauka ya karanta a kullun yana karanta posting group da yake ciki da yawa duk yana da lokacin karanta wannan ayo posting ya bude ya karanta ya shiga Facebook ya karanta abubuwa da yawa ya kallaci abubuwa da yawa shi ma ya tuttura abin da zai tura duk yana da wannan lokacin alqur'ani ne kawai bashi da lokacinsa wannan hasara ce wanda babu sama da ita wa azmi jawarihi da haka malam yana roƙon Allah ya hore masa raya mafi yawan lokutansa na dare da na rana da alqur'ani shine ashirbihi laili musamman dare saboda ba lokacin da alqur'ani ya fi dadi irin dare inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila in kana so ka karanta alqur'ani ka dinga jin gardinsa ka dinga jin dandanansa malam dare lokacin duk ba wani shugul ba tunanin za a je wani guri hankali ya taru guri guda zuciya ta koma zuwa ga shi alqur'ani to in kana karanta zaka dinga hararo ma'anarsa zaka dinga jin dandanan zancen mahaliccinka a tattare da kai to yace ya Allah madaukakin sarki ka bani wato ka sa in dinga raye lokuta na mafi yawa na dare da karanta alqur'ani kokarin fahimtar ayoyin alqur'ani ta hanyar bibiyar tafsiran malamai magabata dan in samu damar aiki da alqur'ani wa azmi jawarihi ya Allah azmi jawarihi ya ani bisawm ma'ana addish jawarihi ya Allah ka kishruwantar da gabobi na bi kasarati ma asumu saboda yawan azmi da nake yi wa alhaju bi tilawati kitabika da yawan furuci da furta karatun littafinka domin azmi da alqur'ani ba sa rabuwa kaga sai ya roki sallar dare a can sannan ya roki azumi da rana domin in din mai azumi kuma zaka same shi baya komai qur'ani yake karanta domin da alqur'ani da azumi wato a hada suke ba sa rubuwa da juna walaisal murada ya abdullah ba fa abin nufi anan ba abin nufi anan ya kai bawon Allah an tadni nafsaka wato karamar da kanka hatta sa'am har sai ka kosa ba haka ake nufi ba fa inna hadha la yanbaghi wannan bai ma dace ba ma'ana ka karanta daidai lokacin nishadinka ka karanta gwargwado in bacci yazo sai kai hakuri wato wali nafsika alayka haqqan ba wai ana nufin kanka ji wannan ka dauka kaman shi ma yana nufin karkai baccin dare kuma kullun kai ci azumi da rana ba a mafi yawan lokuta mutun yayi wani lokacin kuma zai dan iya sararawa ya huta wani lokaci da daddaren ma zaka iya samu yana huta da haka yace ba yana nufin karamar da jikinka wato ka zaman to kara me saboda yawan azumi hatta sai har sai ma ka kosa ba ba haka ke nufi ba fa inna hadha la yanbaghi wannan ma irin wannan ibada ba ta dacewa mutum yayi ta walakin sa'atan wa sa'atan sai dai lokaci lokaci wani lokaci a ga gadangadan ba dama kana aikin da zai inganta lahiraka wani lokaci kuma aka zo sai a ga ashe kai ba baka wasa da nasibin ka na duniya sa'atan wa sa'atan wani lokaci kuma a samu jiki da jini an gaji kuma ba ibadar ake ba ba kuma neman kudi ake ba an dawo gida waja'alna layla libasa kuma tana nan tun zai kwanta yayi bacci gwargwadon awoyin da jikinsa yake bukata na bacci in ya samu nasibin sa sai kuma ragowar lokacin ya tashi ya ci gaba da sallar dare kama kala annabi sallallahu alaihi wasallam li hanzala kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hanzalatu bin qais wali annal mumbattala arda qata'a la ardan qata'a wala dhahran abqa li'annal mumbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa iqra sa'atan wa lam mithlaha wai domin annal mumbatta la ardan wanda yake kokarin tsirar da shuka la ardan amma ba shi da gona qata'a ya yanke ya tsinke wala dhahran sannan ba shi da wani baya abqa da yake wanzuwa abin nufi shine duk mutumin da ya zamanto kullum ba shi da hutu a abin da yake yi to zai zamanto zai yanke jikinsa akwai iya abin da zai iya yi in ya wuce wannan capacity din kuma za ka ga mutum ya yanke shi bai wancan ba shi bai wannan ba to shi yasa ake so ka tsara lokaci kaza za ka yi kaza lokaci kaza kuma kila za ka huta iqra sa'atan ka dai bacci ba ka yi karatu afwan sa'atan wani lokaci wa nam mithlaha ka kuma yi bacci irin wannan lokacin misali in ka yi bacci awa 6 to ka samu kuma ka tashi kai qiyamul layli awa 6 kamar yanda annabi Dawud alaihi salam aka ce yana yi haka yake ya kwanta ya bacci sannan ya tashi ya sallah thumma qum sannan ka tashi wa qara kai ka yi karatu wa haka za kai tayi in ka kwanta kaji baccin ya ishe ka tashi kai karatu karatun kai shi cikin sallah kaga nurun ala nur ga sallah ga kuma karatun alqur'ani in kaji kagaji bacci yazo sai ka kwanta kai bacci in ka gama baccin kaji ya sake ka sai kuma ka tashi ka ci gaba da karatu haka za ka yi tayi hadha huwa maqsudun nazim wannan shine abinda mawallafin littafin nuniya yake nufi wannan shine abinda yake nufi ba wannan sa ba annahu yudabbiqul qur'ana wafqa sunna yana nufin wato yana dabbaka alqur'ani wato irin ta yanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko yawa wannan shine da haka in an ce mutum ya karanta alqur'ani to ya zama ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen ainihin wato karatun nasa war rasulu sallallahu alaihi wasallam ya kul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yamallu hatta tamallu lalle ku sani Allah madaukakin sarki la yamallu baya ainihin wato kosawa hatta tamallu sai dai ku kosa haka Allah ba zai kosa da baka lada ba sai dai in kai ne ka kosa da bauta masa to shi sa dauki abinda ka san zaka iya shi kam Allah baya gajiya la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam an gane ku da haka Allah madaukakin sarki babu gajiya a tattare da shi da haka ka dauki abin da kake ganin ainihin wato shi zaka iya wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaice shi hadisi mai lamba ta 1151 Imam Muslim hadisi na 782 hadisin Aisha radiyallahu anha da haka ku dauku min al-amali ma tudiquna ku dauki aikin da kuka san za ku iya kuma dama aikin da Allah ya fi so ayi Allah annabi ya ga mana addu'a muha wa yinqal yawa ma wanda za a dawwa ma alai da ka dauki gurgudan abin da kake ganin zaka iya duk da an kwadaitar da kai karatun alqur'ani dauki abin da kake ganin zaka iya duba lokacinka duba irin sabgoginka yanayin aikinka da sana'arka duba kad dai ka dogara da irin yanayin aikinka ko sana'arka ko wani abu mai kama da haka ya sa ka shagaltu ga barin alqur'ani kuma ba ana nufin ka aje komai ka daina zuwa kasuwa ka daina zuwa office ka daina zuwa kwadago ka zauna kai ta karatu ba haka ake nufi ba da haka ka dauki abin da kake ganin shi ya dace da kai kuma zaka iya akalla dai kullun kana da wani ainihin wato wuridi na alqur'ani da kake karantawa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhawwalu ashabahu bil mau'izati takhawulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhawwalu ashabahu yana bawa sahabbansa bil mau'iza yana musu kyautar wa'azi takhawulan kyauta fa hadha huwa al maqsud bi qawlihi wannan shine abun nufin malan da fadin sa ashir bihi layli wa azmi jawarihi ai ij'al jawarihi ma'ana ya Allah ka sanya gabbaina tatala hafu ilaihi su zamanto suna shauki da bege zuwa gare shi wa ta'adishu min kasratil juhudi gabbaina su zamto suna kishirwa sabida wato min kasratil juhudi sabida yawan kokari da wahala da kai kawo fi a cikin ainihin wato alqur'ani ai ij'alil qur'ana shughuli shagil ma'ana ka sanya alqur'ani ya zama shine abin da ya shagaltar da ni ya dauke min hankali qaulan wa amalan wa i'tiqadan wajen maganganuna ayyukana da kuma abin da nake kudurcewa na aqida li'annahu juhudun mubarakun wannan wahala ce mai albarka kake cin kwakwama akan abin da ya shafi duniya kuma kake jurewa walaysa iktisabil mali duna mushaqqatin ko duna mashaqqatin walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammuluha fal ilmu kayfa yakunu haka mai ta'limi yake cewa wai duniya ba ba a samun ta da sauki ko no food for lazy man ko yamuri yace no food for lazy man ka gani saboda kaga duniyar ita ma sai an yi da gaske ake samun ta to ya kuma kake tunanin lahira zaka same ta ba tare da wani juhudi ba to da haka kokari da wahala duk da zaka sha akan abin da ya shafi lahira wannan wahala ce wadda take mai albarka wa kama qultu kamar yanda nace laysal murada an yatabattala al muslimu ba wai imamu al qahtani yana nufin musulmi ya yanke gaba daya ba wa yanqati'u ya datse kowace irin hulda lil ibadati tamaman ya koma bautar Allah 100% ba haka yake nufi ba ma'ana nufin kawai shikenan a ga mutun ya je kasuwa duk ya rabar da jarin sa lafiya ita lafiya kalau masallaci zai koma saboda mai nuniya ya ce ashir bihi layli wa azmi jawarihi da haka ya zai dauki wannan baitin ya dabbaka shi da haka ya daina zuwa kasuwa ko kuma kawai yana cikin aiki kawai ya rizani ya ce ya daina ba lokacin daina ne yayi ba ba wani aikin zai ba kawai ya ce ayi kawai zai tare a masallaci ya ta ibada to wannan shine malai yace ba haka ake nufi ba fa inna zalika huwa ar-rahbaniyya wannan shi ake kira da rahbaniyanci an gane ko allati qad nusikhat wanda dama rahbaniyanci an riga an soke shi mutum ya zama ba zai ci abinci mai kyau ba ba zai sa riga mai kyau ba ba zai sana'a ba ba zai kaza ba a ga mutum irin zuhudin nan wani shi mai gudun duniya ne an gane ko duk ya bushe duk ya abin nan duk ka gan shi da ya fita daga hayyacinsa abin nan rahabaniya kenan wannan an shafe rahabaniyanci walillahi alhamd min shari'atina daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruhabaniyanci wa innama almuradu an tura'iya arba'ata huquqin abinda ake nufi kai la'akari da haƙoƙi guda hudu ka kiyaye waɗannan haƙoƙin guda hudu kawai su shine abinda ake so ka kula in dai ka kiyaye waɗannan haƙoƙin guda hudu shikenan je sauran lokacin da kai ta karatun alqur'ani to wajen karanta shi fahimtar ma'anarsa da sauransu haqqu nafsik kar ka manta akwai haƙƙin kanka kai kana da haƙƙi akan kanka wa haqqu ahli karka manta da haƙƙin iyalinka wa haqqu ikhwanik karka manta da haƙƙin ƴan uwanka wa qabala zalika kafin wannan ma haqqul lahi azza wa jalla karka manta da haƙƙin Allah mai girma da daukaka fata na bahli hadha ka farka ka gane wannan da ka sani kai kana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi ƴan uwanka suna da haƙƙi ubangijin da ya halice ka ma yana da haƙƙi akan ka inna li nafsika alayka haqqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai karan kanka kana da haƙƙi akan kanka fa'adi kulladhi haqqin haqqan da ka bawo din mai haƙƙi haƙƙin sa an gane ko kana jin bacci kana da haƙƙi je ka kwanta kai bacci iyalanka suna buƙatar lokacinka to lalle ka ba su lokaci lokacin su yan uwanka zumunci da sauransu suna da haƙƙi akan ka ba su haƙoƙin su makwabtanka suna da haƙƙi akan ka ba su ba ko da ya kawo maka ziyara wali zaurika alayka haka annabi sai wanda ya kawo maka ziyara yana da haƙƙin ka bashi attention ka bashi kulawa yazo daga wani gari yazo daga nesa musamman yazo dan kai ya ziyarce ka wanda yana da haƙƙin ka saurare shi ina fata an gane sannan kuma ubangijinka yana da haƙƙi akan ka shi yasa Abu Darda lokacin da ya fahimci ainihin wato wannan magana ba daidai ba ya zamto yana kokarin tafiyar da rayuwar gaba ɗaya wajen ibada da abokinsa ya zo ziyara wajen sa Salmanul Farisi in ba manta ba ya gyara masa ya zo ya gaba ruwansa da matar hatta ya ce ya kuma na ganki haka babbaki da aure mun karanta ina jin a cikin fannu ta'amun mali araki mutabaddila ce na ganki haka kamar ba mata aure ba wani ado ba kaza ba kaza tace to abokin naka ne ba ya shi da wata bukatar duniya da haka kullun azumi yake kuma da dare kullun sallah yake kuma mun karanta hadithin mutanen nan wajen mutum hudu ko wani abu mai kama da haka da su ma suka zo suka yi tambaya game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a gida matan suka gaya musu sai suka ce ina ba za mu hada kanmu da annabi ba daya ce ya daina ainihin wato bacci da daddare zai ta kiyamul layl daya ce zai dinga azumi daya ce ba zai aure ba da sauransu ko duk mun karanta wannan to da haka wannan kuma ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan karkaje an kamba ma muka al'amarin ka dauki abun bayan da ake nufi ba shi yasa sai malam Suhaimi yake maka bayanin abinda Imam al-Qahtani yake nufi a wannan baiti wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1968 Imam Muslim hadisi na 782 kai ko hadisin Abi Juhayfata As-Su'ai radiyallahu anhu وقوله أسبل بفيض دموعها أجفال بمعنى أبنفي أنه يتضرع إلى الله واتو إمام الكهطاني ينا تضرعي ينا أن تد كي زواج الله عز وجل أن يرزقه دي أزر تاشد التأثر تاثيرا توا بالخشوع da jin tsoron Allah da khushu'i inda tilawatul Qur'an a daidai lokacin da yake karanta alqur'ani wala amali bihi da kuma aiki da alqur'ani watta'athuru bihi da tasirantuwa da shi da shi alqur'ani watta'athiru bihi da kuma tasiri da da shi alqur'ani atta'athuru bihi ta yanda alqur'anin yayi wa mutun tasiri watta'athiru bihi da kuma tasirantuwa da shi alqur'ani لأنه كلام عظيم سبيل شي زنچيني مي جرما لو انزل على الجبال وانددازا اسوكر دا القرآن اكن دواسو لتهدهت latahadahadat an gane ko shine daidai ko da za a saukar da alqur'ani akan duwatsu to da alqur'ani ya da duwatsu sun girgiza an gane ko da sai sun motsa saboda kwarjini da tasirin alqur'ani qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da daukaka yake cewa law anzalna hadhal qur'an da za mu saukar da wannan alqur'anin ala jabalin akan dutse la ra'aitahu khashi'an to da kaga wannan dutsen ya ainihin wato kaskanta ko ya risina mutasaddian ya tsattsage min khashiyatillahi sabida wato tsoran Allah wa tilkal amsalu irin waɗannan misalai na dribuha linnasi muna buga su ne ga mutane la'allahum yatafakkaruna dan su zamanto masu tunani game da abin da ya shafi alqur'ani suratul hashr aya ta 21 almuslimul haqqu muslimi na gaske yata'atharu yana tasirantuwa wa yakhsha qalbuhu zuciyarsa tana risina ta khushu'i wa qad tadrafa 'aynuhu idanunsa kan zubda hawaye wa tadma'a tai kuka min khashiyatillahi sabida tsoran Allah حين تلاوه القران ادي لوكتين قرانت القران وهذا عند تفهمك لمعانيه اما فا wannan zai yi ne a daidai lokacin fahimtarka ga ma'anonin alqur'ani wata dabburiha da kuma zurfafa tunani game da ma'anonin alqur'ani wata ammuliha da lura da irin sakonnin da ayoyin suke dauke da su to a irin wannan lokacin ne mutum zai yi ga cewa baya iya mallakar idanunsa zai iya zubar da hawaye kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah azza wa jalla yake cewa afala yatadabbaruna alqur'an wai me yasa ba sa zurfafa tunani ne game da ma'anonin alqur'ani am ala qulubin aqfaluha ko kuma rufi ne akan zukatansu ko wani rufi akai aka rufe zuciyar ta su shi yasa suke karanta alqur'ani ba sa fahimtar ma'anonin sa suratu muhammad aya ta 24 wa qala ta'ala Allah ta'ala yace afala yatadabbaruna alqur'ana me yasa me zai hana su dinga zurfafa tunani game da abin da ya shafi alqur'ani walau kana min indi ghairillahi da alqur'ani ya kasance daga wajen wani yake ba Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kathira to da sun samu sabani mai dimbin yawa a cikin sa suratul nisa'i aya ta 82 wa qala ta'ala Allah ta'ala yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون مؤمني كوي الذين إذا ذكر الله سوني وإن دعن أكا أمبش الله وجلت قلوبهم زكا تنسو كان صورتا كان شغتكم فرغتي وإذا تليت عليهم آياته إذن كو أكا كران تاموس آيو ينسى زادتهم إيمانا آيو ينسيسك آرى مس إيماني wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijinsu ne kadai suke dogara suratul anfal aya ta 2 walaysa al murada at takallufu fil buka anan ma kuma ba malan yana nufin ka kallafa ka kakalo wa kanka kukan dole ba inda tilawatul qur'an yayin karatun alqur'ani dan lalle sai ka dabba kaka a'a abinda ake so zuciyar da ta karaya tsoron Allah ya shige ta tasirin alqur'ani ya shiga in Allah ya sa ka kasa mallakar idanunka hawaye sun zuba fala ba'asa amma ba a ce kai takallufanci lalle sai ka kakalo kuka lokacin da kake karatun alqur'ani ba takallufanci kenan ba a kallafa maka haka wa innamal maqasudu abin nufi anan ma ya hadusu afawiyan abin da yake zuwa katsahan an gane shine afawiyan ai ba ana afawiyan tilqa'iyan abinda ba shirya shi akai ba haka kawai sai yazo bi sababi ta'assurul qalbi saboda tasirantuwar zuciya inda ma yasma'ul ayat yayin da yake sauraron ayoyi azzawajir na tsawatarwa allati tukhawifu min azabillahi wadanda suke tsoratarwa game da azabar Allah aw allati tubashshiru bil janna ko in ya saurari ayoyin da suke yin bushara da aljanna wato hadziru minan nar suke kuma tsoratarwa game da wuta fa indaha yakhsha qalbuhu to a irin wannan ayoyin a irin wannan wuraren ne zuciyarsa karsina kan ji tsoro wa ya'uda ila rabbihi sai kaga ta koma zuwa ga ubangijinta wa yazida imanuhu sai imanin sai dinga karuwa wa taqwa azimatu sai himmarsa ta kara karfi wa yadma fi ma inda Allah sai ya ci gaba da sarai da kwadayin abin da ke wurin Allah subhanahu wataala yarju thawaballah yana fatan samun lada da sakamako daga Allah wa yakhafu iqaba yana kuma tsoron ukuba ta Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anar wannan baiti ashir bihi layli wa azmi jawarihi asbil bi faydi dumuiha ajfani baiti na tara imzijuhu ya rabbi bi lahmi ma'adami imzijuhu ya rabbi bi lahmi ma'adami واغسل به قلبي من الاضغان امزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الاضغان امزجه يا ربي امام القحطاني يكي تشوى imzijuhu bilahmi ma'adami ya rab ya rab ya ubangiji imzijuhu ka chakuda wato bilahmi ka cakuda wato nama na ma'adami tare da jini na wato ka cakuda alqur'ani bilahmi da nama na ma'adami tare da jini na ya ubangiji ka cakuda alqur'ani da nama na da jini na an gane ko waghsil bihi qalbi ya Allah ka wanke mun zuciyata da alqur'ani min al-adghani daga matsananciyar kiyayya daga anan kullu hadha duk wannan tadarru'un ila Allah wato kankantar da kai ne da kaskantar da kai zuwa ga Allah bi an yaj'al alqur'ana yana roƙon Allah ya sanya alqur'ani shughulahu shagil ya zama shine abin da ya shagaltar da shi ya dauke masa hankali wa idha ishtaghala bil qur'an ishtaghala bis sunna idan kuma ya shagaltu da alqur'ani to kuma ya shagalta da sunna dan tare suke ba sa rabuwa an gane ko ya shagaltu da alqur'ani ya kuma shagaltu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin haddace alqur'ani yayi kokarin haddace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadarrau ila Allah wato yana kaskantar da kai zuwa ga Allah an yaj'ala ta'assurahu bil qur'an ya sanya tasiran tuwasa da alqur'ani huwa shagaluhu ash-shagil huwa shughuluhu ash-shagil shine abinda ya dauke masa hankali an gane ko can ma an yaj'ala alqur'ana shughuluhu ne shughuluhu ash-shagil nan ma wa huwa shughuluhu ash-shagil a can daidai ne an yaji alal qur'ana shughulahu ash-shagil aka ne shughuluhu ash-shagil hatta yajri fi suwaida'i qalbi har ya zamanto alqur'ani yana gudana fi suwaida'i qalbihi a can kasan zuciyarsa wa fi damihi kuma alqur'ani ya dinga wato gudana a cikin jininsa wa uruqihi da jijiyoyinsa ya ta'allaqu bil qur'ani da'iman ya zama yana makalkale yana damfara da al qur'ani ko da yaushe wa fi kulli waqtin wa hinin a kowane zamani a kowane lokaci qalbuhu mu'allaqun bil qur'ani yana son zuciyarsa ta zama tana makalkale da al qur'ani ai ij'alhu shughuli ash-shagil ma'ana ya Allah ka sanya alqur'ani shine ni abin da ya shagaltar da ni lalle mutane sun shagaltu da abubuwa da yawa wani ya shagaltu da siyasa wani ya shagaltu da kasuwa wani ya shagaltu da aikin gwamnati wani ya shagaltu da safara tafiye tafiye wani ya shi kowa da abin da ya shagaltu da shi ni ina roƙon Allah ka sanya abin da na shagalta da shi wanda ya shagaltar da ni alqur'ani ne wa hammil azim kuma ya Allah ka sanya abin da ya dame ni mafi girma shine alqur'ani qaulan wajen karanta shi fadarsa wa tilawatan da karanta shi wa amalan da aiki wa tadbiqan da dabbaka shi wa akhlaqan da dabi'a wa adaban da ladubba ya zamanto akhlaq wato dabi'una sun zama irin na alqur'ani sannan ladubban alqur'ani duk sun zamanto sun shiga jini sun shiga bargo sun shiga tsoka sun shiga jijiyoyi da jinin jiki na gaba daya wa qabala dhalika aqidatan haka aqida irin ta alqur'ani ya zamanto ta riga ta narke ta nashi a cikin zuciyata hada huwa almurad wannan shine abinda imam al-qahtani yake nufi da imzijhu ya rabbi bilahmi ma'adami yatadarra'u ila Allah yana kaskantar da kai zuwa ga Allah an yunazzifa bihi adghana qalbihi yana roƙon Allah ya tsarkake ya tsaftace muguwar kiyayyar da ke cikin zuciyarsa duk wata kiyayya adgan jam'i ne na daghina kiyayyar da yake wa wani ko yake kin wasu mutane yana roƙon Allah ya wanke zuciyarsa ya zamanto baya kin wani cikin bayin Allah li'anna daghinatul qalbi wa sakhimatul qalbi tuzalu bi tilawatul qur'an domin kaga daghinatul qalbi wato kiyayya matsananciya ta zuciya wa sakhimatul qalb da kiyayya dai ita ma irin ta zuciya to zalu ana gusar da ita ne bi tilawatul qur'an da karatun alqur'ani wallazina ja'u min ba'dihim Allah ta'ala ce waɗanda suka zo bayan su bayan al-muhajiruna da al-ansar yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu igfir lana ka gafarta mana wali ikhwani alladhina sabaquna bil iman da kuma ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu ya Allah karka sanya mugun ruko da kiyayya wato ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangiji ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne kuma mai jin kai kaga anan Allah madaukakin sarki ya gaya mana yanda waɗanda suka zo bayan sahabbai bayan muhajiruna da al-ansar suna roƙon Allah ta'ala ya cire musu kiyayyar wani mai imani ya cire musu kiyayyar sahabbai dan cuta ce wadda take mai munin gaske mutum a jarabce shi da kyan wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kaga la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu suwaye alladina amanu a karan farko su ne kuma wacce wani siyaki aka kawo wannan ayar an kawo ne lil fuqara il muhajirin wal ladina ja'u min ba'dihim abunan wal ladina tabawwa'u dara ayoyin nan guda biyu sai kuma aka ce wal ladina ja'u min ba'dihim da haka alladina amanu shine ya Allah karka sanya kiyayyar sahabbai a cikin zukatanmu ba sahabbai kadai ba duk wani mai imani ya Allah karka sa din ga kinsa domin yana da wata sufa da bai kamata in kishi yana da ita ba shine sufar imani to shi yasa yake cewa abinda yake wankewa mutun kiyayya irin wannan ta zuciya alqur'ani wa'azamu ma tunazzafu bihi al-adghan mafi girman abinda za a yi amfani da shi wajen tsaftace da tsarkake kiyayya mai tsanani wal ahqad ita ma kiyayya ce was sakhaim ita ma kiyayya ce sakhima an gane da sakhima da al hikit da adghina duk kiyayya ce inna ma huwa kitabullah littafin Allah ne kadai mafi girman abinda zai wanke datti da tsatsar da ke cikin zuciyar mutane wa hadiyu nabihi sallallahu alaihi wasallam da kuma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan ba ka da maganin da ya kai su wajen tsarkakewa da kuma tsaftace da wanke zuciya na'am idza sarat taqarrul qalbi inma bima fiha min mubashshiratin wa mundhiratin wa min khawfin wa raja'in wa da'awatin ila kulli khairin wa tahdhirin min kulli sharrin wa bayani thawabi wal iqab fa innaha satusallu sakhimatul qalbi wa satusallu dhaghinatu sai kita na'am haka abin yake idza sarat taqarrul qalbi idan ya zamanto taqarrul qalbi kwankwasar zuciya bima fiha tattare da abin da ke cikin ta min mubashiratin na bushara wa mundhiratin da gargadi wa min khawfin da tsoro wa raja'in da kauna wa da'awatin ila kulli khairin da kira zuwa ga dukkan wani alkhairi wa tahzirin min kulli sharrin da tsoratarwa daga dukkan sharri wa bayani thawabi wal iqab da kuma bayanin thawab lada wal iqab da uquba fa innaha satusallu sakhimatul qalb to lalle ba da dadewa ba irin waɗannan abubuwan za su zare sakhimatul qalbi wato kiyayya irin ta zuciya wasatusallu wasatasullu daghiratuhu kuma ba da dadewa ba za ta cire ta kuma zare dukkan wata kiyayya irin ta zuciya bi idhnillahi ta'ala fayabqa qalbul mu'min sai zuciyar mu'mini ta zama abyada faratas kasafa kamar tsarkakaccen abinda babu gurbata a cikin sa naqiyan wajen tsarki min kulli daranin daga dukkan wani datti la'anna alquluba saboda zukata idza wujidat fiha aladghan in aka ce zukata an samu kiyayya wal ahqad da wato hikidi mugun ruko ko mugun nufi a cikin su kharrabat hatu waɗannan abubuwan suna rusa zuciya suna rugurguza zuciya war rajulul ladhi basharahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa bushara bil jannati ya yi masa bushara da aljanna wata tabba'ahu abdullahi bin amr har ma abdullahi bin amr bin al-as ya bi shi dan yaje ya dauko course yaje ya dauko training yaje ya koyo darasi liyara amalahu dan yaga aikin da wannan mutumin yake yi har manzo Allah ya bushara da cewa dan aljanna ne wa ma ra'a indahu kathira salatin da Abdullah ibn Amr ibn al-As yaje gidansa sai ga ba mutum bane mai yawan sallah wala saumin ba yawan azumi yake ba ghayra annahu akhbarahu fi nihayat al-amr sai dai cewa shi Abdullah ibn Amr ibn al-As wato ash sai dai cewa shi wannan bawan Allah a ƙarshen al'amari ya ba wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wato ya bashi labari annahu lam yabit wa fi qalbihi hikdun cewa lam yabit shi bai taba kwana ba wa fi qalbihi hikdun a cikin zuciyarsa akwai kiyayya wa daghinatun da ainin wato mugun ruku ala muslimin akan wani musulmi shi kawai shikenan shi wannan ita ce abin da ya bashi aljanna yace ni kaga ba yawan sallah nake ba wani ka dai gani dai diga inda nake amma dai ni abin da na sani shine ba na rike kowa a zuciyata babu wanda zuciyata take kinsa indai musulmi ne fa hada huwa sha'anul muslimina haka ya kamata musulmi su zama yudahhiruna qulubahum su yi kokarin tsarkake zukatansu minal ahqad wal adgan daga kiyayya da ruko wal hasadi da hasada wa ma ila zalika da abin da ya kama da irin wannan to insha Allah sai mu tashi mun zo kan wata gaba a karkashin gaba kuma zamu shiga baiti na 10 insha Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah.